This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana akan mitoci 22, 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa ta internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Yanzu ma dai Sarfila Hashin Gumel ne daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha Sokoto da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokaci. Majalisar Dinkin Duniya ta keɓe ranar 3 ga watan Disamba na kowace shekara a matsayin ranar da duniya take tunawa daga nakasassu. Shin ko menene ra'ayin wasu nakasassu akan al'umma?
Ba cinikin da ya kai bara walakanci.
Matan gwamnati ne suna zaga gurin matattaki, amma mu ba a taɓa ziyartar mu ba. In ka ga an ziyarce mu, to sai a lokacin da za a yi zaɓe ana son ƙuri'an mu.
Za kuma mu so mu ji daga bakinku ko ya kuke ganin kamun ludayen da al'umma ke yi wa nakasassu. Za mu buɗe muku layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555, sai a ƙara alamar tarawa, wato plus da ɗaya. Amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Jama'a, muna fatan kowane lafiya kamar yadda muke a nan Washington. An ba da rahoton barkewar wani sabon fada na basasa a cikin ƙasar Somalia yau Alhamis, kwana ɗaya kacal bayan da shugabannin al'umma na Puntland da Galmudug suka rattaba hannu a kan wata yarjejeniyar sulhu a tsakanin mutanensu. Wani wakilin gidan rediyon nan da ke garin Galkayo, hedkwatar lardin da ake rigima a kan shi na Mudug, ya ce da sanyin safiyar yau ne sabuwar tarzoma ta ɓarke, inda sassan da abin ya shafa suka yi ta harbe-harbe da manyan bindigogi har da rokoki. Aƙalla dai mutane 10 aka kashe, aka raunana wasu kamar 30 a cewar jami'an kiwon lafiya. Shi dai wannan lardin na Mudug yana hannun ɓangarori biyu ne, inda sashensa na arewa ke ƙarƙashin ikon Puntland, na kudanci kuma yake hannun 'yan Galmudug.
Hukumomin birnin San Bernardino na jihar California da ke nan Amurka sun tantance sunayen mutane biyun da suka kai wani farmaki da bindigogi jiya akan wata cibiyar kula da mutane masu fama da nakasa, inda har mutane 14 suka rasa rayukansu, wasu 17 suka samu raunuka. Mutanen biyu da babban spetan 'yan sandan Bernardino Gerard Bergen ya bayyana sun hada da Said Farouk, mai shekaru 28, wanda haifaffen Amurka ne, da kuma wata mace mai suna Tashpin Malik, mai shekaru 27. Spetan 'yan sandan ya ce mai yiwuwa ne mutanen biyu miji da mata ne.
To, jiragen saman yaƙi na Ingila sun fara fatattakar sansanonin mayaƙan ISIS da ke Siriya sauyi kalilan bayan da majalisar dokokin Birtaniya ɗin ta ce ta amince a ɗauki matakin nan na yaƙar su waɗannan mutane. A yau ne jami'an tsaron Ingila ɗin suka tabbatar da cewa lalle jiragen yaƙin su sun taso daga sansaninsu da ke Cyprus, suka je suka kai wannan hare-hare a kan sansanonin da ke can Siriya, kuma suka dawo lami lafiya a nasu sansanin. To, sai dai jami'an tsaron da suka ba da bayanin nan da suka ce kada ma a faɗi sunayensu, ba su ba da wani cikakken haske game da wuraren da aka kai hare-haren ba, balle kuma a ce ga ɓarnar da aka yi wa 'yan ta'adda ɗin. Amma dai an san awoyi 10 aka share ana ta kuma harajiya a cikin majalisar dokokin ta Ingila, wanda bayansa ne majalisar ta amince da bukatar shi Firayim Ministan ƙasar David Cameron na abar Ingila ta shiga yunkurin da ƙasashen duniya ke yi na gama da 'yan ISIS nan.
Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi amfani da jawabinsa na shekara-shekara kan halin da ƙasar ta shige ciki wajen yin kira akan ƙasashen duniya da su haɗa ƙarfi su yaƙi aƙidar ta'addanci da ke afkuwa akan Siriya. Sai dai kuma a cikin wannan jawabin da ya gabatar a cikin majalisar dokoki da ke birnin Moscow, shugaban ya fito ɓaro-ɓaro yana zargin ƙasar Turkiyya da cewa tana sayen man fetur daga wajen 'yan ta'addar. Ya ce muddin ƙungiyoyin ta'addanci na samun kuɗin shiga, yaƙarsu zai yi wuya. Dangantakar Rasha da Turkiyya dai ta yi tsami ne bayan da jiragen yaƙin Turkiyya suka kakkaɓo wani jirgin yaƙi na Rasha a cikin watan jiya a kusa da inda Turkiyya ta yi iyaka da Siriya.
Ma'aikatar shari'a Switzerland ta ce an cafke mataimaka biyu na shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya ta FIFA da suka da Alfredo Hawit da Juan Angel Naput a ci gaba da wato farauta masu hannu a cikin badakalacin hanci da rashawa da ke addaba ita wannan hukumar kwallon kafa ta duniya. Ma'aikatar shari'a ta ce jami'an guda biyu sun so su yi jayayya ne da kokarin da aka yi na maido su na Amurka a yi musu shari'a. Jami'an na Switzerland sun ce Amurka ta jima tana tuhumar cewa na jami'an biyu na FIFA sun karɓi cin hanci na miliyoyin daloli kuwa. Mr. Naput da Mr. Hawi dai suna cikin jerin jigajigan FIFA da Amurka ta jima tana farautansu a sanadin babban almubazzarancin da aka ce sun yi cikin hukumar ta FIFA.
Labaran duniya kuka gama saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC. A jamhuriyar Niger, kungiyoyin mutanen da ke fama da nakasa sun bayyana shirin tsayar da 'yan takara a zaɓe mai zuwa domin samarwa nakasassu wakilai a majalisar dokokin ƙasa da majalisar karkara. A ƙoƙarinsu na ganin an dama da su a sha'anin mulkin ƙasar. Wakilin Muryar Amurka Sula Mumina Barma ya aiko mana rahoto daga Yamai.
Mu mun gane mu ma ƴan ƙasa na gurbin ta ba ta hana muka tai zabe a yau mu gane kai maka cikin wurin gama akwai wanda muna da niyyar ku tai ilkisin konseye su nemi konseye su nemi diptoti cikin gura mu muna da wannan niyyar muna son sa takara su ga al'umma bana mu yin aika alƙawarin duk dan zakarin da yazo sai mun zauna da shi mun zanta mu ga gurin mu akwai fardin da ja sun hidda kota cikin na gura mu har daga nan sai biro national sun ce sai sun sa gurin mu ci
samun ilimi wani ƴanci ne da doka ta ce wajibi ne kowane dan Niger rage mora. To sai dai matsalar karatu na daga cikin kalubalen da ke gaban masu fama da nakasa kamar yadda shugabar mata guragun Niger Madam Ibrahim Fati Bubakar ta bayyana min.
Tun da dai da in dan nakasashe na har dai an ka gane shi ma cikin class yana da matsala yara sai su rika doka hankalin shi kuma wani bi sai ki gani yaro in ya samu incin shiga shi yayi karatu sai ka ga wajen bidan breven nan da sauransu nan ne diyan mu gaskiya ba su samu wuce tunda ka zo kai bida ga kokarin karatun ka sai ga wanda bai da karatu dan mai kudi zai hinka to amma kai bana tsakani da Allah wallahi in aka ce ai yan mu haka ni akan yanzu kaina ya waye duk inda zamu shiga muna shiga da manyan makarantu
yau sama da ƴan shekaru kenan da nakasassu suka yi watsi da sana'ar bara domin rungumar sana'o'in hannu a Niger sai dai a cewar su hukumomin kasar ba sa mai da hankali wajen sayan ababen da suke sarrafawa
kaga cikin program din president akwai harkar giraji akwai harkar noma akwai harkar aikin kenan mu na yin giraji ne gwamnati bai san giraji gidan bai taba sayi ba wannan wata babban matsala ta wadda ya kamata gwamnati su diwa
domin karawa na kasassu kwarin gwiwa su matsakaimi wajen neman na kai wani dan kasuwa Alhashi Hamza mai nasara ya gina musu ofishi a unguwar Bandabari dake birnin Yamai wanda aka yi bikin budawa a albarkacin sallar na kasassu ta duniya wacce ake shagulgullanta a kowace ranar 3 ga watan Disamba. Sule Mumuni Barma, Muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To daga Najeriya kuma wakilinmu Abdulhab Muhammad ya aika mana rahoto kan wannan rana.
Malam Haruna Sa'idu Fali shine coordinator na kungiyar nakasassu a jihar Arewa maso gabas ga sakon da ya gabatar wa al'umma.
To sakon mu ga al'umma shine maganan kyama da ake nuna wa nakasassu wannan muna yaki da shi kuma ta bangaren ita gwamnati kamar yanda waɗanda suke ikirarin su lafiyayyu suna kokan basu da aikin yi to haka mu ma jama'an mu suna kokan gwamnati ta dube su da idon rahama baran nan da ake yi a dole ake yin sa mun fara tattaunawa da ita Central Bank kamar irin abin da ta ware domin raya masana'antu akan lalle mu ma fa na kasassu muna da masana'antun duk wanda kaga yana bara a dole yake dan kuma ya samu abin yi shi da bara sai tarihi.
Daga bisani na ji ta bakin wasu nakasassun game da ranarsu da kuma irin kalubalen da suke fuskanta.
Sunana Musa Nuhu Adam Ningi, shugaban matasan matafi na jihar Bauchi. Gaskiya akwai kalubale da dama wanda muke fuskanta. Akwai mutanen mu da dama wanda sukan je su yi karatu su zo su zauna babu abin yi da kuma wanda sukan koyi sana'a babu jarin da za su tallafa wa kansu wajen su yi.
Sunana Amina Idris. Assalamu alaikum. Mun gode wa Allah Ta'ala madaukakin sarki. Da ya kawo mu wannan rana maganan barace-baracen nan da ake cewa in muka tsaya bara ba cinikin da ya kai bara walakanci tun za ka tsaya a kan sa'an ƙaninka a kan sa'an ɗinka a kan sa'an jikanka ya biya maka ma maganar banza kuma kansa kazo muna buƙatar tallafin nan da ake taimakon na mu ma a samu a cike saboda mu sai muna ganin ba a dauke mu mutane bane isa kwana gwanar kenan kuma matan gwanoni suna zaga gurin matar take amma mu ba a taba ziyartar mu ba in ka ga an ziyarce mu to sai a lokacin da za a yi zabe ana son ƙur'an mu
taken ranar bikin ranar nakasassu na duniya na wannan shekara shine bada dama da kuma inganta dukkan rukunan mutane Abdulham Muhammad Mira Amurka daga Bauchi a Nigeria
To madalla a gaida Abdul Wahab Muhammad da wannan rahoton. To yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layukan waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Kada a manta muna son jin ra'ayoyinku kan koya kuke ganin kamun ludayin da al'umma ke yi wa nakasassu. Za ku iya kiran mu ta wannan lambar 202-205-6555. Sai a sa alamar tara wato plus da 1 sannan a jero lambobin.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To mun samu kiran mu na farko daga Naja. Wane ne a Naja?
Kuna magana ne da Bashir Shehula daga Oshishi, jihar Niger ke tarayyar Najeriya.
To malam, menene gudunmawarka game da wannan rana?
To yau ana magana ne akan game da ranar nakasassu ko?
Kwarai da gaske.
To a gaskiya nakasassu gwamnati ta bar su a baya. Saboda da gwamnati za ta yi gaskiya ba ta yi da nakasassu. To muna son wannan gwamnati mai alhurma duk abin da ta yi don Allah cikin jami'anta ta samu ta naɗa nakasassu a ciki. Idan ta naɗa nakasassu to kaga ƙorafi ya yi sauƙi kenan. Za a samu su masa da wakilci a cikin gwamnati kenan. Ya fi samu haka to za a samu cigaba maganar nakasassu kenan. Amma ba su ma karan kansu ba da sauransu ne suke yi wahalar baran nan kowane lokaci suna baran nan ba. Don rashin kulawa da su da ba a yi ba ne. Shi ya sa kowane lokaci za ka su a rariya-rariya kwarai-kwarai suna neman na abinci. Tun da sai gwamnati ta kula da su ba su ya kama na shawara kenan daga
wani wushishi ka. To malam kana nan? To madam yawwa to ka ce kana cewa mukamai da za a ba su a sa su cikin wannan gwamnati ba ka ganin cewar kamar kafin masana'antu da sauran abubuwa da hanyoyin ilimi da za a buɗe musu domin su ƙaru?
Ai idan gwamnati ta ci za ta tallata musu ta buɗe musu masana'antu yana da kyau amma gwamnatin ba za ta yi ba ne in aka samu ɗaya biyu su aka tasa cikin gwamnati za su rika kula da 'yan uwansu cewa muna da mutane kaza muna da mutane kaza suna cikin gwamnati za su wai mutane suna mata ma gwamnati amma idan aka yi wakili su haka aka fasu karajuje gaskiya ba ci gaba ɓangaren su wallahi kuma gaskiya da su muke haɗuwa muke ƙuri'a na Najeriya a samu cigaba Najeriya.
To madalla mun gode da wannan ra'ayi naka bari mu je Adamawa. Wane ne a Adamawa?
Muhammad Ali ne daga Mubi Adamawa.
Muhammad Ali, menene ra'ayinka game da wannan rana?
Wannan ranan gaskiya ya kamata a ce nakasassu din nan a ba su inganci kuma gwamnatin ta tafi tare da su saboda dukkanmu 'yan adam ne.
Haka to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Jos. Wane ne a Jos?
mai magana Bala Komanda ne daga garin Lati.
Bala Komanda, to menene ra'ayinka game da wannan rana? Me kike ganin al'umma na daukan nakasassu a wannan?
To ra'ayina shine dan girman Allah da yawa akwai kungiyoyi da suke taimaka ma nakasassu. Lalau da suke taimaka ma nakasassu, ya kamata gwamnatin Najeriya da sauran mutane su dinga dubawa suna ganin halayen da nakasassu suke ciki. Su taimaka musu. Mai magana Bala Komanda ne daga jihar Plateau.
To madalla Bala Komanda, mun gode kwarai da gaske. Bari mu garzaya jihar Nasarawa. Wane ne daga Nasarawa?
To assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Wace magana?
Na gura ko da yake Bashir Tela da ganin line na wuta cikin garin Lafiyan Bari-bari. Jihar Nasarawa kuma sakatare na kungiyar mu da Nasara na karamin hukumar Lafiyan Bari-bari.
To Malam Bashir, menene ra'ayinka game da wannan rana batun da muke magana?
To da farko dai na taya na kasasu murnan zagayowar wannan shekaran. Da fatan kuma da gwamnati da kungiyoyi da mu karan kanmu jama'a yana da kyau mu taimaka musu sosai a duk halin da muke ciki.
To wani irin taimako kaga ya kamata a musu suke bukata a yanzu haka?
Taimako kamar a wajen gwamnati yana da kyau a dauke su aiki a nakasassu aka kamfanoni kama haka a tajirai akwai wurin su ma ko da makocin shi ne nakasassu yana iya taimaka mishi. Saboda ba wanda ya san gobe ba, kowa na iya kasance da nakasa a gobe. Yawwa, yana da kyau mu taimaka musu sosai. Da fatan za ku tashi lafiya. Na gode. Ni ne Bashir Tela daga nan Lai Nauka cikin garin Lafiyan Bari-bari.
To madalla Bashir Tela, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Sokoto. Wane ne a Sokoto? Malam, kana ji na? Ba ma jin ka ne. To malam, menene ra'ayinka game da wannan rana?
To gaskiya ya kamata ka taimaka wa bisakai da sauran jama'a musulman Allah duka, saboda kowa suna don buƙatar taimako waɗanda ya kamata a taimaka musu, wanda su ma ƴan uwa ne na musulman Allah.
To shin kana ganin cewar al'umma na taimakawa nakasassu a yanzu ko kuma suna buƙatar dai a taimaka musu ne?
Wala tana yawan buƙatar taimako na, don gaskiya al'umma ba su kula da bisakai yanzu. Kowa ta kai da shi kai wallahi.
To madalla, mun gode da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Yobe. Wane ne a Yobe?
Assalamu alaikum.
Amin, wa alaikum assalam. Wake magana?
Kuna tare da Abu Zam, shugaban kungiyar zaɓen kan karamar hukumar da Maturu.
Malam, menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa a yau?
Yawa, ra'ayina akan nakasassu, ya kamata tun daga kan karamar hukuma har zuwa kan state har zuwa kan national, ya kamata a kula da su. Sannan kuma ina kira ga gwamnati ta tarayyar Najeriya, ya kamata a ba su wata kujera, babbar kujera wadda wannan shugaban nakasassu ya zauna a kai, ya yi duk wani complaint din nakasassu su dinga kawo martani daga kan state har zuwa kan national. Kuma ya kamata gwamnati ta kula da su sosai kamar da take kula da sauran jama'a lafiyayyu. Wannan shine ra'ayina.
To madalla, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Sokoto. Wane ne a Sokoto?
Assalamu alaikum. Gwamnati tana magana da Kabiru Abubakar, ina yaki shagarin local government.
Kabiru Abubakar, baka da warhaka. Menene lafiya? Lafiya kallau. Menene ra'ayinka game da batun da muke tattaunawa a yau?
Okay, to gaskiya game da nakasassu musamman ma a Najeriya, gaskiya ina iya an ba su baya idan aka diba da irin kyamar da aka yi musu da kuma rashin ba su tallafin da ya dace gare su. Idan aka diba suna da kusan kashi 13 ga al'ummar Najeriya, amma ba su da wani kulawa da aka yi musu. Ya kamata ake an fito da musu da wata ministry wadda yake daga local government har zuwa jiha har ƙasa, da su na nakasassu su za su jagoranci wannan ainihin ministry tasu wanda yake yanzu kuka haka, su ma za su taimaka mu da ita gare su. Gaskiya ya kamata a ce ana kulawa da su, masu hannu da cuni da dai sauran jama'a suna kulawa da su. Wannan su ne ra'ayina. Na gode. Mai magana Kabiru Abubakar, bala ya ke shagarin local government.
To madalla Malam Kabir, mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayina ka. Bari mu garzaya Adamawa. Wane ne a kan layi?
Sunana Babayi Muhammad Arabo daga Gombe, jihar Adamawa.
To Malam Babayi, menene ra'ayinka game da wannan batu da muke tattaunawa haka?
Ani akan wannan batu shawara nake so in ba shi.
To Malam, kana ji na? To ina jin dai mun rasa. To a bar mu garzaya da Abuja. Wane ne daga Abuja?
Alasan Gezawa daga Abuja.
Alasan Gezawa, malam menene ra'ayinka game da abin da muke magana?
Ra'ayina shi ne hakika wannan rana ni kaina ina farin ciki da ita. Sai dai kuma abin da yake faruwa yawanci taron kawai ake domin kasassun ba a kulawa da su sosai. Dan ya kamata a ce yanda suke kowace jiha a samu wani muhimmin abu a basu. Cewa su ne kawai a gurin wata ma'aikata ko wani abu.
To haka ne. To madalla mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka. Bari mu je Taraba. Wane ne a Taraba?
Zubairu ne Adon gari, Zubairu Muhammad Sani da jihar karamar hukumar Gatun.
Malam Zubairu, to menene ra'ayinka kan batun da muke tattauna a yau?
Ra'ayina shi ne akan nakasassun Najeriya. Maganan gaskiya nakasassu a farinsu a baya, saboda ko da a kila suka zauna da nakasassu, za ka ga ilminsu a cikinku daban ne. Shi ne nake kira ga hukumomin Najeriya.
To malam kana ji na Man Zubairu?
Ina jin ka.
Yawwa, to ka ce kana kira da hukumomin Najeriya. Ina ga al'umma, mai al'umma za su yi?
Al'umma su ma masu hannu da shuni, ina son su taimaka wa nakasassu. Biyi nakasassu nakasashe wanda aka ga ya dan yi ilimi, wanda za a manna sha wani wuri, sai a manna ka samu abinci, saboda baran nan ba shi da amfani.
To madalla mun goye da wannan ra'ayi naka, kuma da daukan wayar ka muka kawo karshen daga wayoyi a yau, sai gobe idan Allah ya kai mu za mu ƙara buɗe layukan mu. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu kuma na cewa yanzu karfe 5:42.
Wasanni a takaice.
Najeriya ta ƙara komawa ƙasa a jadawalin mafifitan ƙasashe a fagen ƙwallon ƙafa na hukumar ƙwallon duniya, wato FIFA. Najeriya, wacce a da take a matsayin ta 7 a nahiyar Afirka, a yanzu ta kasa shiga koda a cikin 10 na farko, domin ko ta zabge matakai 7, inda a yanzu ta koma ta 14 a nahiyar Afirka, kuma ƙasa ta 66 a duniya. To sai dai lamarin ya sha bamban ga ƙasar Masar, wacce ita kam ci gaba ta samu na sake dawowa a cikin ƙasashe 10 na sama, inda ta dawo ta 9 a nahiyar Afirka, kuma ta 57 a duniya. Shugabancin jadawalin na sama dai bai sauya ba, domin ko har yanzu ƙasar Ivory Coast ce ta 1 a nahiyar Afirka, kuma ta 19 a duniya, yayin da ƙasar Algeria take ta 2 a nahiyar Afirka, kuma ta 28 a duniya, sai Ghana ta 3 a Afirka, kuma ta 33 a duniya. Kasar Cape Verde ce ta 4 a Afirka, kuma ta 39 a duniya. Tunisia ta 5 a Afirka, kuma ta 40 a duniya, yayin da Senegal ke binta a matsayin ta 44 a duniya. Ɗaya daga cikin 'yan takarar shugabancin hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya, wato FIFA, da aka cire su daga takarar, Musa Bility, ya ɗaukaka ƙara a kotun musamman ta sha'anin wasanni. Bility, wanda shine shugaban hukumar ƙwallon ƙafar ƙasar Liberia, ya kasa tsallake tantancewar kwamitin zaɓe na hukumar bisa dalilan rashin cike ƙa'idodin da suka danganci halin dattaku. To sai dai ya ce wannan mataki na kwamitin rashin adalci ne, kuma tamkar tsokanar fitina ne. Bility, ɗan shekaru 48 a duniya, ya saka ayar tambaya akan binciken na halin dattaku, inda ya kira ga hukumar da ta rarraba sakamakon binciken da ta yi wa dukkan 'yan takarar ga dukkan hukumominta na ƙasashe 209 a maimakon barin su a rufe. To sai dai ya ce duk ba wannan bane, dalilan cire shi daga takarar biyu ne. Na farkon shi ne matsalar ce da ta shafi ƙasar Liberia. Na biyun kuma ya biyo ne bayan dakatar da shi da hukumar ƙwallon ƙafar nahiyar Afirka ta yi a tsawon watanni 6 a shekara ta 2013. A halin da ake ciki kuma, guguwar binciken zarge-zargen cin hanci da rashawa a hukumar ta FIFA na ƙara kaɗawa, biyo bayan gurfanar da wasu jami'ai 16 a gaban kuliya. Na baya-bayan nan dai ya biyo ne bayan 'yan sawoyi ƙalilan da cafke wasu mataimakan shugaban hukumar biyu a wani otel a birnin Zurich. Tsohon shugaban hukumar ƙwallon Brazil, Chief Ricardo Teixeira, na daga cikin waɗanda ake zargi da karɓar rashawa ta dala Amurka har miliyan 200. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya.
Yanzu kuma tashar muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A daren 11 ga watan Satumba shekarar 2012, ƴan ƙungiyar Ansar al-Sharia sun kai hari akan gine-gine na Amurka biyu a Benghazi, Libya, inda suka yi amfani da bindigogi masu sarrafa kansu da igwa-igwa da gurneti. Kuma harin sun kai hari akan ginin Amurka na musamman a wani harin da ƴan ƙungiyar suka sake kaiwa wanda ya sanadiyar hallaka Amurkawa wanda ya hada da jakadan Amurka da kuma jikata wasu ma'aikatan Amurka da kuma ma'aikatan tsaro uku ƴan ƙasar Libya inda suka rusa duka gine-ginen. An sa takuici da kuma bincike mai tsanani akan waɗanda ke da hannu akan wannan harin da aka kai. Ranar 15 ga watan Yuni, sojojin Amurka sun kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da kai wannan harin. Ana zargin Ahmed Katalla, ɗaya daga cikin manyan shugabannin ƙungiyar Ansar al-Shari'a a Benghazi, da laifin kisan kai da kuma sauran laifuffuka. Sauran waɗanda ke da hannu a cikin harin na da yawa, kuma Amurka za ta yi duk abin da za ta iya yi domin tabbatar da an yi adalci. An kafa ƙungiyar Ansar al-Shari'a bayan gushewar tsohon shugaban ƙasar Muhammad Gaddafi, wanda ya kwashe lokaci mai tsawo yana mulkin ƙasar. Kuma ƙungiyar na da hannu dumu-dumu a lahare da dama da ake kaiwa a yankin akan fararen hula da kuma yunkurin hallaka jami'an tsaro da 'yan siyasa a gabashin Libya. Ƙungiyar na ci gaba da barazana ga muradin Amurka a Libya, kuma an bayyana ƙungiyar a matsayin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda a duniya. Kawo yanzu shirin bada takuici na Amurka, wato Ruwet for Justice, zai bada takuicin kuɗi dalar Amurka miliyan 10 akan bayanan da za a kama duk wanda ke da hannu a harin da aka kai a Benghazi. Amurka na mai tabbatar da cewa za a binciki duk wani bayani da aka bayar, kuma za a rufe bayanan wanda ya bada bayanan. Idan ta kama, Amurka na iya canza ma wanda ya bada bayanan wurin zama. Don haka, idan kana da irin waɗannan bayanai, tuntuɓi ofishin jakadancin Amurka mafi kusa da kai, ko kuma ta adireshi www.rewardforjustice.net ko ta adireshin email info@rewardforjustice.net. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Jama'a, ku biyo miliyoyin masu kallon shirye-shiryenmu na nahiyar Afirka da sauran duniya ta yi murnar fara yaɗa labaru da sauran shirye-shirye masu ƙayatarwa a talabijin. Muna farin cikin faɗa muku cewa mun fara nuna shirye-shiryenmu na taskar VOA a talabijin, kuma za ku iya kama mu kai tsaye a gidajen talabijin na jihar Bauchi, PRTV Jos, NBS Lafiya da NTA International Abuja. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama taskar VOA a gidan talabijin na Canal 3 Niami da Radio Talabijin Amfani da Radio Talabijin Sarauniya da kuma Radio Talabijin Tenere. Shirye-shiryen na zo muku ne a ranaku daban-daban a kowane mako. Sashin Hausa na muryar Amurka, duniya a tafin hannunku.
Yanzu kuma za mu koma ga Aliyu ya ba mu labaran, amma wannan karan a takaice.
To, har abubuwa sun cakuɗewa ɗan gudun fanfalaƙen nan na ƙasa Afirka ta Kudu, wato Oscar Pistorius, wanda wata kotun ɗaukar ƙara yau ta fito ta zarge shi da laifin kisan kai na ganganci, ko wanda kifin cewa hukuncin da aka yi masa a can baya, inda aka ce ya kisan da ba na ganganci ba ne, ya canja. Yau ne kotun ɗaukar ƙara ɗin ta bayyana sabon hukuncin da ya canja, wanda aka yanke mishi bara dangane da kisan budurwoshi River Steenkamp. Alƙalin kotun Eric Leach ya ce ko da Pistorius ya ɗauka wanda ya auna yana harbi ne wanda ya sani ko wanda bai sani ba, wannan ba wani abu ne da yake da tasiri a wannan shari'a ɗin ba.
Da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Gresham da ta haɗa shirin ta ba da umarni, da ma injiniyanmu na yau, ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa mu kwana lafiya. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.